大哥，美味啊！
yan majalisar dokokin na Kano bayan karatu na biyu akan daftarin dokar sun amince da shi ya zama doka inda a cikin ta aka kirkiro da masarautun gaya da karaye da rano kowannan su masu daraja ta biyu kuma suna karkashin kulawar sarkin Kano
abin da aka yi yanzu ci gaban wancan abin da ya toke da shi karaye ya yi toke
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsakan mawuya Gwamnatin jihar Kano bata karkare gama da cece-kucen da ke tare da maganar samun sarakuna guda biyu a cikin Kano ba sai gashi kuma a cikin makon da ya gabata ranar Talata da ta wuce majalisar dokokin jihar ta Kano din ta ƙara dandanon wannan dambarwa da ake yi ta hanyar amincewa da ƙarin wasu masarautu guda uku na rano da gaya da karaye a gargashin sarkin Kano.
Yan majalisar dokokin na Kano bayan karatu na biyu akan daftarin dokar sun amince da shi ya zama doka inda a cikin ta aka kirkiro da masarautun gaya da karaye da rano kowannan su masu daraja ta biyu kuma suna karkashin kulawar sarkin Kano. Mamaye Bello Butubutu da ke zama mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar ya yi karin bayani.
Saboda tarihi da muke sanin maintain na wancan gurare shi ne yana da kyau sarki ya samu wasu manyan mashawarta na kusa da shi wanda ba sai ya tara hakimai gaba ɗaya ba. Wannan ita kawo hikimar cewa to ba ɗauko wancan tarihi na sarakunan nan shi ne sarkin rano, sarkin gaya da sarkin karaye. Sai da kuma ta samu musu matsayi su zo masu daraja ta biyu don kuma wasu shawara da duk wani abubuwa in aka taho za su fara zama su tona su na su da kuma za su ba gwamnati shawara.
Masanin tarihi Farfesa Tijjani Muhammad Naniya ya yi tsokaci game da wannan al'amari.
A tarihi abin daman da aka nuna da rano da gaya da kara daman sarakuna ne da su. Domin su ba kama su aka yi yaƙi ba a tarihi. Aminci ne da neman kariya da kuma girmama juna da haɓakar da Kano ta yi. Yasa suka danka kansu a hannun kan da lura da su. Saboda haka abin da aka yi yanzu ci gaban wancan abu ne da ya toke da shekara 500 da ta wuce.
Gabanin rushe su a watan Mayun da ya gabata masarautar gaya da karaye da rano na da kimanin kananan hukumomi goma a ƙarƙashin su. Amma rage musu daraja a wannan sabuwar doka ya sanya gaya da rano na da kananan hukumomi uku kowaccensu yayin da masarautar karaye ke da guda biyu. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da kafa sabon tarihi a Kano inda Malam Muhammadu Sanusi na biyu da Alhaji Aminu Ado Bayero kowannan su ke tafiyar da harkokin mulki a fadarsa tare da hakimai. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaishe ku Mahmud. Ito ya kirkiro wa'annan sababbin masarautu ya shafi matsalar da dama ake fama da ita ta samu wa'annan sarakuna guda biyu a Kano. Sannan kuma shin akwai bambanci tsakanin wanda gwamnatin tarayya ta dauka shine sarkin Kano da wanda gwamnatin jihar Kano ta dauka shine sarkin Kano? Za mu taba wannan batu a cikin shirin yau a muhawarar da ake yi tsakanin Dr. Saidu Ahmad Dukawa, malami a Jami'ar Bayero ko masanin tarihi, da kuma wani basarake na Bauchi wato Bayan Bauchi Alhaji Sanusi Babbar Tauku. Ga jagoran tattaunawa din tasu na shirin Adamu Rikaya.
Ba wasu sauraro ana tare da shirin tsakin mai wuya na sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tabo abubuwa da suka shafi dambarwar masarautu muhimmai na arewacin Najeriya. Muna tare da Bayan Bauchi Sunusi Baban Tauku wanda babban hakimi ne a masarautar Bauchi kazalika shi ke shaida lokacin da za a nada sabon sarki shi yake kula da masu zaɓe har a nada sarkin sai kuma Dr. Saidu Ahmad Dukawa wanda malami ne a Jami'ar Bayero ta Kano kazalika kuma masanin harkokin siyasa da tarihi kuma malamin addinin Islama. Dr. Saidu Ahmad Dukawa bari mu bi abubuwa ɗaya bayan ɗaya waɗanda suka faru a ɗan tsakanin nan. A Kano yanzu kusan za a ce yana da sarakuna biyu ne shi sarki Alhaji Aminu Ado Bayero da kuma sarki Sunusi Lamido Sunusi da wannan gwamnatin ta Abba Kabir Yusuf ta dawo da shi. Shin wane ne daidai ne a duwaye ke wane ne yake kan tsari ne a cikin waɗannan mutane biyu, gwamnati ce ko kuma ɓangaren sarautar?
Wannan tambaya ta ka tana da wahalar amsawa kai tsaye. Abin da yake mu fara daga abin da mafi yawan mutane suka sani shine a lokacin gwamnati da ta shude ta Abdullahi Umar Ganduje a gwamnati ta tuhumi sarkin Kano mai ce Muhammadu Sanusi na biyu da wasu laifuka ta ce ta same shi da laifin ta cire shi ta nada sarki wani sarkin a Alhaji Amina Ado Bayero da wannan gwamnatin yanzu mai ce ta Abba Kabir Yusuf Tago ta ce abinda gwamnatin da ta shuɗe ta yi ba daidai ba ne kuskure ne ko maganganci don haka ta soke dokar da aka yi wacce ta cire sarkin ta naɗa wani don haka ta sauke wannan sarkin da sauran sarakunan da aka naɗa su tare wannan ta sa aka sami wanda ya tafi kotu ya kalubalanci wannan nadin kuma kotu ta ce a saurara ta yi shari'a a kai a dalilin haka gwamnatin tarayya ta ce to tunda gwamnati ta ce a saurara a tsaya a inda ake din nan shine Amina Ado Bayero ne sarki saboda haka sai ta dawo da shi ta sa shi a gidan Nasarawa don haka idan ka tambaya waye ne sarki sai mu ce a gurin gwamnatin Kano a Muhammadu Sanusi na biyu ne sarki a gurin gwamnatin tarayya a yanzu Alhaji Aminu Ado Bayero shi ne sarki har izuwa lokacin da kotu za ta gama shari'arta alabashi a san wani sarki ne guda ɗaya a Kano wannan ita ce fahimtata
to sai mu duka bari a gurguje mu ji Ibrahim Bauchi a matsayinka na mai kula da masu nada sarki wato a turanci da ake kira kingmakers ka kawo sakamako ga gwamna sanar da sabon sarki a cikin waɗannan bangarori biyu kai bari ma mu ce wane ne yanzu ko a irin wajen ku wane ne sarkin Kano ne
to kamar da ya faɗa duk haka ake domin dalili ai ana shari'a kuma an je kotun gwamnatin tarayya kuma an je kotun gwamnatin jiha sannan ita gwamnatin tarayya ta yanke hukuncin cewa Aminu shi ne sarki amma gwamnatin jihar Kano ta shiga kotu a nan jihar Kano saboda haka ita ma ana sauraron nata a yanzu wanda yake sarki kan ai Aminu shi ne sarki amma sai mu jira mu ji kuma abinda gwamnatin kotun jihar Kano za ta ce watakila tana da wani abinda watakila ba ta yake da na gwamnatin tarayya ba amma a yanzu a gaskiya a matsayi dai Aminu shi ne sarki kuma a kan shi ne sarki sai dai menene tunda sun yi afil ko kuma suna wani kotu ba za a ce ma afil ba tunda ba afil kot ba ne kotun kusan matsayinsu ɗaya ne amma an shiga kusan ƙarin ne kusan lokaci guda sai mu jira mu ga su kuma me za su ce.
To bari in haka ne a takaice a matsayinku na masu riƙe da masarautu ko in ce sarautun gargajiya a tsakanin gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da masarautar Kano wane ne mai laifi ne wane ne ya fi ɗaukar wasu matakai da ba su dace da tsari irin na gargajiya ko tarihi ba.
A gona akwai rashin tarbiyya gabata a hidimar da kuma rashin mutuntawa domin an riga da an ɗauki siyasa an sa a cikin magana abin da ya shafi sarakunan daga nan abubuwan da suka lalace amma ba wai na tabbata ba interest na gwamnan Kano ne ya zo ya ta rigima da sarakunan nan guda biyu ba a'a interest nasa shi ne zaman lafiya a ƙasarsa amma da yake siyasa ya shiga ciki shi yasa ka ga ake ganin gwamnan Kano yana da laifi ko bai da laifi a siyasa ce ta shiga wanda kuma muna fatan su ajiye maganar siyasa su zubi girman shugaban sarakunan nan su dubi matsayinsu a musulunci kamar yadda muka faɗa musulunci shi ya kafa su.
Bayan Bauchi ka fara da zan ma tambaya matsayinka na mai shiga tsakani ko in ce kai kake tsakanin gwamnatin jihar Bauchi da masarautar Bauchi idan da a Kano kake a irin wannan yanayi wanda shawari zaka ba wa gwamna a takaice.
shawara da zaba gwamna shine da Allah abin da ya kawo gwamna ya zo ya yi abin da ya kawo shi ya gama ita ya ake maganar sarauta don yace zai ci gaba da maganar sarauta wataƙila gwamnatin san ba ya tafi yadda yake so ba ɗaya kenan sannan ya yi wasa rigima in ta tashi ta yi muni a cikin Kano wanda zai so mu zama duktun wataƙila ba ɗaya daga cikin sarakunan ba ne shi zai zuwa gwamna shi ne zai zama duktun na farko. Tunda gwamnatin tarayya tana iya ɗaukan duk wani mataki a lokacin da ta ga ba za a samu tsaro a wani sashe na Najeriya ba. Saboda haka inda zan ba shi shawara shi ne ya manta da maganar menene wani sarki ne yake kan kujera wani ne aiki da wanda ya same shi ya kuma domin ya muka mu masu laifi ne duk ɗan adam da kake gani yana da laifi wataƙila sarkin Sanu zai yi ko kuma wancan gwamna da ya tafi ya yi laifi ya musu laifi wa wannan gwamnatin da ta zo ta samu kanta ta zama shugabanci a Kano to a hakuri yadda ake yi don a zauna lafiya. Mu kanmu da ka gani ɗan adam Allah hakuri ke da mu saboda haka ni a gona da inda zan ba da shawara wa gwamna shi ne yadda ya samu mulkin nan kuma yadda na san shi don ni na san shi mutum ne mai yaro ne mai ba zan ce yaro ba gwamna ne tun da na san na girme shi amma yana da tarbiyya yana da son mutane kuma daga gani kuma mulkin da aka yi na bayan lokacin da kwankwaso yake gwamna a yi da shi aka taimaka wajen gina Kano saboda haka ba zai so abin da zai kawo Kano ta daɗa lalacewa ba sai dai abin da zai gyara a zaman lafiya Kano da ci gaban Kano amma aka ce za a zai shiga cikin maganar hidimar sarauta a matsayinsa na gwamna matsayin da bai zama zai kai ba Allah ya kai shi yau shi ne gwamna a jihar Kano kuma yau kowane sarki ne ma yana ƙarƙashinsa ne saboda haka za sai ya gode wa Allah ya yi haƙuri ya kau da kai a kan maganar sarauta a ci gaba da mulki shi ma ya ci gaba da nasa in ba dai an samu Aminu wato sarki Aminu da wani laifi ba ne kamar yadda aka ce Sanusi za a same shi da laifin rashin biyayya wa sarki.
To a gaishe ku malamai bari mu tsaya nan sai Allah ya kama rana a cewa mu dawo mu ci gaba muna godiya ga su baƙin namu da kuma shiwoki da namu nasu da mulkaya da ya tattauna mana da su huta lafiya ne ni Aliyu Mustapha Sokoto a Washington.